وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه الى يوم الدين مع سورارو السلام عليكم بركم da saki saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba ta lambar waya wato 0807782987 0807782987. Za kuma iya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatawayirahama@yahoo.com. Za kuma iya aika mana ta dandalin sada zumunta wato Facebook. Akaramakallah, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما سسور علم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجي أبو فالا مقنا أكن الدعاء الاستخارة والاستخارة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكويد الأمة كما لأن تزوء أتكين سي البخاري رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da mu istikhara a cikin dukkanin al'amura kamar yadda yake koyar da mu sura ta alqur'ani yake cewa idan ɗayan ku ya himmatu zai aikata wani abu shi to yayi sallah raka'a biyu ba ta farilla ba sannan ya ce allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وتعلم ولا أعلم أنك أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال أجله وأعجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال أعجله وأعجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به wato annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku ya himmatu da wani al'amari to yi sallah raka'a biyu ba ta farilla ba sannan yace allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya allah ina baka zabi ina neman zabin ka da ilimin ka wato ilimin ka wanda yake waye komai da kowa ya san komai ya san abin da yake fili da abin da yake boye ya san abin da yake alkhairi ne da wanda ba alkhairi ba wanda babu wani abin da yake buya daga gare shi a sama yake ko a ƙasa Allah ta'ala ina roƙonka da wannan faɗaɗɗen ilimin ina neman ka bani zabi wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ka bani iko da ikonka wato ka bani iko in iya aiwatar abin da ka zaba mu abin da yafi ƙarfi na ka sani in fi ƙarfin sa ka bani ikon zartar da shi shine wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalarka mai girma to ka bani daga cikin falalarka wacce take mai yalwa ka iban mun ka bincina mun daga wannan yalwatacciyar falalar ce fa innaka taqdiru wa la aqdir kai kake da iko ni bani da shi wa ta'lamu wa la a'lam kai kake da ilimi ni bani da shi naka anta allamul ghuyub domin kai lalle kai ne masanin abubuwan da suke boye ya kafi kowa sanin abin da yake boye shi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra wa yusammi hajatahu shi in ka san wannan al'amari ya ambaci bukatar sa wato aure ne ko tafiya ce ko kasuwanci ne shi in har ka san wannan al'amari wato abin nan da zan yi auren nan da zan yi ko aure da wanci ko tafiyan nan da zan yi zuwa gari kaza ko kasa kaza ko kuma kasuwanci da zamu yi da wani ko kasuwanci da zan yi iri kaza ka san ya ubangiji shine alkhairi gare ni a addini na da rayuwata da karshen al'amari na wato a addini na da rayuwata da kuma karshen al'amari na anan an gabatar da addini saboda shi yafi komai muhimmanci komai mai sauki ne idan addini yayi kyau amma idan addini ya samu matsala to kuma komai ma ya samu matsala shi yasa sai da ya faɗi addini sannan ya faɗi sauran al'amura saboda haka duk yadda kake tsammanin abu zai yi kyau in dai har akwai matsala a addini to kamar shi babu kyau babu alkhairi a cikin sa in kuma har addini ya kubuta to duk wata matsala ma mai sauki ce ce to in ka san wannan al'amari sai ya faɗi sunan abin da yake bukata in aure ne in kunta ta'lamu anna hadha az-zawaj min fulana ko in kunta ta'lamu anna hadhihi at-tijara ko in kunta ta'lamu anna hadha as-safar in tafiye tafiye ne misali tafiya ce zai yi khairul li fi dini alkhairi ne gare ni addini na wa ma'ashi da rayuwata wa akhirati amri da karshen al'amari na wato a lahira zai zama mun alkhairi a duniya zai zama alkhairi a addini na ma zai zama alkhairi ko kuma annabi cewa yi au akhirati amri ko kuma cewa yi au ajili amri ajili amri au ajili ko wato al'amari na kurkusa ko kuma na nesa wato ko wannan ya faɗa duk dai ma'ana ɗaya ce ce faqdur huli to ka bani iko a kansa ka bani dama ta in aiwatar da wannan sannan ka sauƙaƙe min sabon abin sannan ka samu albarka a cikinsa in kuma ka san wannan al'amari sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ko kuma ya ce ajili amri ko ajilihi wato al'amari na nan kurkusa ko nan nesa ya ce fasrifu anni ka raba shi da ni wasrif ni anhu ni ma ka raba ni da shi wato ka cire mishi ka raba shi da ni ka cire min shi daga zuciya ka samu wato ka samu kinsa in ji bana san sa sannan waqdur li alkhair haythu kana ka kaddara min alkhairi duk inda yake summa raddini bihi ko summa arzini bihi sannan ka sani in yarda in gamsu da wannan alkhairi zaka kaddara ko wannan ita ce addu'a ta istikhara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗa idan mutum ya haddace ta yadda take da larabci da sai ya faɗa haka idan bai haddace ba amma zai iya karantawa a littafi sai ya dauko littafi ya bude yana karantawa idan duka ba zai yi ba wato ba zai iya bai haddace ba kuma in ya dauko littafi zai iya karantawa ba to zai iya fadar abin da koda da yaransa ne in ya ji ma'anarta da abin da ta kunsa ya fadi irin wannan ma'ana din da yaransa insha Allah ina neman zabinka da iliminka ina neman ikonka ka bani iko da kudurarka domin kai ka sani ni ban sani ba kai ne masanin abin da yake boye Allah in ka san wannan al'amari alkhairi ne gare ni addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ka kaddara min yiwuwarsa ka sauƙaƙe min shi sannan ka samu albarka a cikinsa idan kuma ka san wannan al'amari sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ka raba shi da ni ka raba ni da shi ka kaddara min alkhairi duk inda yake sannan ka sani in yarda da wannan to kaga wannan da Hausa ne in ya ga zai iya faɗa sai ya faɗa da Hausa wannan duk babu matsala in ma bai haddace ma'anar da Hausa ba sai ya faɗi dai wata ma'anar da take kwatankwacin haka wato sai ya faɗi wata ma'ana wacce ke kwatankwacin wannan ba wai lalle ne wajibi ba sai ya yi da larabci tunda ba a cikin sallah zai a bayan an yi sallama ne to zai iya yin ta da Hausa ko ya faɗi wata ma'ana da take ba da wannan ma'anar to idan mutum ya istikhara abinda zai biyo bayan istikhara din nan shine kamar yadda wasu malamai suke cewa idan abun Allah ta'ala ya zaba masa shi to zai ji ya karbu a zuciyarsa zai ji yana son abin to sai ya ci gaba da yin da ta kokari wajen neman abin ko in tafiya ce kawai ya kama hanya ya tafi sa ko in kasuwanci ne kawai ya shiga kasuwancin sa gaba gadi bayan ya ji abin ya kwanta masa a rai wasu malamai suka ce in har abin Allah ta'ala ya karbi addu'ar tashi ya masa zabi to zai je zai ga cewa kuma abubuwa suna ta sawwaka gare shi dan harkar aure ce zai ga cewa hanyoyin da samun auren suna ta ƙara sawwaka bai ƙara jin wacce yake so din da aure yana son ta ita ba kuma ƙara mata son sa sannan kuma dukkan wasu matsalolin da suke bujurowa duk ga babu su inda a can akwai wasu wanda suke kokarin su kawo cikas ko suke kokarin su hana abin duk gaba ɗaya su sun yarda ubangiji duk ya cire waɗannan matsalolin to duk alama ce take cewa ubangiji ya karba addu'arsa don a cikin addu'ar sai na ce summa wayassirhuli ka sauƙaƙe mu ka samu mun hanya mafi sauki ko mai sauki ta samun abin to kaga lokacin da yaga abubuwa duk suna zuwa masa da sauki to zai fahimci cewa Allah ta'ala ya karbi addu'ar addu'arsa. Akwai hadisi da yazo da yake duk wannan ma'ana din cewa idan har abin da yafi kwantawa a ransa shine abin da Allah ya zaba masa a hadisin Anas, sai dai hadisi ne wanda bai inganta ba. To amma dai ma'anar shi hadisin Jabir din da irin kalmomin da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya amfani da su wajen addu'a din suna nuna haka din, tunda ya roki Ubangiji ta'ala ya sauƙaƙe masa hanyar samun abin. To yana ga cikin sauƙaƙe masa ya ga cewa duk wasu matsaloli da suke mulruwa abin suna kawwa, to a lokacin zai fahimci cewa abin ya zama zabi ne da Ubangiji ya yi masa. Amma abinda wasu ke cewa ko za a gani a bacci, idan mutum ya yi bacci zai gani a bacci, wannan ba gaskiya ba ne. Bacci mafarki wani abu ne, shi ma zaman kansa yake, babi ne mai zaman kansa, ba sharadi ba ne sai a istikhara sannan ake ganin abu a bacci. Kuma ba a ce in ka istikhara za ka gamu sakamakon a bacci ba, wannan babu wani hadisi sahihi da ya zo da wannan. Saboda wannan abin da ake faɗa ba daidai ba ne. Sannan a nan za mu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya koyar da Larabawa, ko in ce ya koyar da musulmi yadda za su yi istikhara, yadda za su nemi zaɓin Ubangiji akan wani abin da suke ƙoƙarin su yi, saɓanin abin da suke a jahiliya kafin zuwa musulunci. Kafin zuwa musulunci akwai abin da za mu iya kiransa al-istikhara shirkiya. To istikhara ce amma ta hanyar shirka, wato kamar abin da suke yi na at-tatayyur. Idan mutum yana so ya yi abu to sai ya je bayan gari ya tashi tsuntsaye, idan tafiya ce zai yi to tafiyan nan da sa'a ko ba sa'a ta ya zai gane, sai ya je bayan gari sai ya tashi tsuntsaye. Idan sun yi dama sai ci to tafiyar za a yi sa'a, kasuwanci ne ci to za a samu riba, saboda haka sai ya yi wannan tafiyar ko ya kama wannan harkar. Idan kuma ya ga sun yi hagu to sai ci abin ba sa'a, akwai matsala sai ya fasa. To kaga wannan hanya ce ta shirka, ce tsuntsaye su za su tantance maka abin da ke daidai da wanda ba daidai ba, wannan hanya ce ta shirka. Ko kuma sai amfani da al-azlam, wato kibau, a zo a kada kibau, wata an rubuta na'am wata an rubuta la, sai a kakkada su sai a fito da wanda aka fara fitowa din. Na'am aka fito da ita shikenan ya nuna ayi abin, in kuma la ce ta fito ya nuna ka ayi, shine Allah ta'ala ya hana wa an tastaqsimu bil azlam, ko kuma ku rika rantsuwa ko kuma ku rika neman sanin rabanku, shine an tastaqsimu, ku rika neman ku san rabanku bil azlam ta hanyar kibau, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ubangiji ta'ala ya hada waɗannan kibau da ake neman sanin rabo ta hanyar su, Allah ta'ala ya hada su da giya da caca da gumaka, yace duk kazanta ce aike shedan ne, ku nisance su domin ku samu babban rabo. To musulunci sai ya zo da hanyar da za a yi a nemi samun sanin zaɓin Allah, ita ce istikhara, don a kauce ma wancan hanyar ta shirka. Akwai istikhara albid'iyya, cike ta bid'a ce da musulunci bai zo da ita ba, irin wanda za ka ga wasu ko in mutum zai yi abu sai ya ɗauko alƙur'ani sai ya buɗe kalmar da ya fara gani, in mai daɗi ce mai kyau ce to shi kenan sai ya yi abu, in kuma ba mai daɗi ba ce ko ba mai kyau ba ce sai ya fasa. Wato da zai buɗe ya ga kalmar rahama ko ya ga kalmar nasara ko ya ga kalmar aljanna sai ya ce to abinda zai yi mai kyau ne, don kalmar da ya fara gani kenan yayin da ya buɗe alƙur'ani sai ya yi abu. Ko kuma yana buɗewa sai ya ga kalmar wuta ko ya ga sunan iblis ko ya ga sunan jahannama, to sai ya ce kai abinda zai yi dinnan ba alheri ba ne sai ya fasa. Wannan hanya ce ta bid'a, musulunci bai zo da wannan ba, ita Annabi ya koyar ba. Wanda yayi wannan yayi bid'a kuma ba zai taɓa samun dace ba, amma ya samu dace to ara shi aka yi, ba wai saboda wannan abin da yayi bane ya samu ya dace, ko a ce wani yayi ma wani. Mutum yana son ya gane wani zabi ne Allah ya masa cikin al'amuransa, sai ya je gurin wani malami ce ai min istikhara, to ba wani ba yayi ma wani istikhara. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a hadisin da muka karanta, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn, idan dayan ku yayin mutu zai aikata wani abu to ya raka'a biyu, kaga shi aka umarta yayi, ba a ce ayi masa ba. Haka wani baya ma wani wanda duk ya ce zai yi ma wani istikhara, to dan nan fara dan fa wannan ne wanda kaji ya ce zan maka istikhara har ma ya ruɗa cikawa da wani abu ko ya ce kai sadaka, to wannan dan nan fara ne, dan fara ce da sunan addini. Babu wanda zai ma wani istikhara, mutum shi yake yi da kansa, kuma ba wani abu bane mai wahala yi. Kamar yadda muka gani raka'a biyu ce tak mutum zai yi, in ya gama ta ne kuma sai addu'ar wannan. Ka koyi lafazan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da istikhara din, yana da kyau, shi yasa yake koyarwa da sahabbai kamar yadda yake koyar da su alqur'ani. Haka ka tsaya ka haddace lafazan ka yi amfani da su, zai fi a kan kai naka daban. To amma ba maganar wani ya yi ma wani, saboda haka wannan istikhara ce ta bid'a, ko a ce an yi an gani a mafarki, ita ma wannan istikhara ce ta bid'a. Saboda haka a tsaya kan koyarwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, sai ayi nasara a samu dacewa cikin duk abin da aka sa a gaba. Amma in aka sake hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wata hanya, to an kama hanyar lalacewa, ko ba yadda za a samu falahi ko a samu nasara cikin wannan al'amari. Allah ta'ala ya sa mu gane,
amin. Da fatan masu sauraro, Allah ya ba mu ikon amfani da wannan nasiha. Malam, tambaya ta farko tana cewa shin akwai bambanci tsakanin wankan janaba da na daukewar jinin al'ada?
Dukkanin su wanka ne na tsarki, kuma dahara ce take kubra, bambancin su kawai niyya ne. Mai wankan janaba zai yi niyyar kawar da janaba ne, mai wankan haila za ta yi niyyar kawar da haila ne, amma yadda ake wanka din duk abu ɗaya ne, babu bambanci.
Na'am. Sai tambayar Musa Inuwa yace, malam, menene hukuncin yin magana a yayin da liman ke hudubar sallar Juma'a?
To wanda yake ake hudubar yayi magana, kuma yake magana kamar yadda za ga wasu da dama daga jahilan mutane suna yi, saboda rashin ilimi, saboda rashin sanin addini, ko wanda yana sanar da ladan sallar sa na Juma'a. Wato mutumin da yake magana liman yana hudubar, to za a gama sallah a tashi, kowa ya tashi da lada, shi ya tashi da babu, ya dai sauke farali, ba a bin shi sallar azhar. Amma kuma baya bin shi, kuma baya da ladan sallah, zai tashi dai a baya bu ba fallasa. To kaga wannan ba karama asara bace. Annabi yace cewa man qala li akhihi unsut wal imam yakhdum faqad laga, duk wanda zai ce wa dan uwansa yi shiru alhalin liman yana huduba, to yayi yasasshiyar magana. Malamai suka ce ma'anar yayi yasasshiyar magana shine ya sarar da ladansa, ba wai ana nufin sallar shi bata yi ba, sallar shi ta yi, ta dauke masa wannan faralin da yake wuyansa, amma kuma ba shi da lada. To kaga anan, idan har mutumin da zai ce wa liman, ba mutumin da zai ce wa dan uwansa yi shiru, wato ya ga dan uwansa yana magana alhalin liman yana huduba, sai ya ce da shi yi shiru, ko daina magana, ko ba a magana, aka ce to shi wanda ya samu matsala, to ina ga wanda kuma hira yake da dan uwan nasa, ina ga shi wancan da yake surutu. Kaga babu shakka su suka fi kowa samun matsala a cikin wannan yinin nasu na Juma'a. Saboda haka abu ne mai halatta ba, bai dace ba mutum ya yi.
Na'am. Sai tambayar Zainab ta ce, malam, ana bi na azumi guda 20, na rama 10 da kyar saboda yawan shan nono da ɗana yake yi, baya cin abinci sai nono, don haka ramuwar take bani wahala, shin yanzu zan iya ciyarwa a maimakon raguwar azumin da ake bi na?
To wanda suke ciyarwa wato sune waɗanda ba za su iya yin azumi ba saboda matsala, gaba ɗaya ba za su iya ba, ko za su iya yi amma za su wahala. To wanda zai wahala ba zai iya yi ba saboda yanayinsa, to wanda aka ce ciyarwa alalazina yutiquna fidyatan ta'amu miskin, ga waɗanda suke za su iya yin azumi da wahala shine yutiquna, za su iya yin shi lakin bil mashaqqa bi taqa, sai sun wahala, to wannan za su ciyar da miskini. Idan har azumin da ake binki azumi ne na kin sha azumi saboda misali jini, baki yi wannan azumin muka ba kinga ana binki azumin da ba na ciyarwa bane sai ki kokari ki kira masu koda kuwa kin zo lokacin shayarwa ne sai ki bari kuma shayarwa kira ma ba zaki ciyar ba amma idan dama azumin ya riske ki lokacin kina shayarwa to kina shayarwa ko kina da ciki da ba zaki yin azumi ba ya riske ki sai baki ba to sai ki ciyar dama a ce tun a wancan lokacin ciyarwa ki kai da ba su zama bashi ba amma in bashi ne da mutum ya yi rashin lafiya in ya yi rashin lafiya Allah ya fa iddatun min ayyamin ukhar sai ya samu lokacin da ya samu sauki sai ya rama saboda haka in har rashin lafiya ne ko kuma a jini ne to shi kina sai ki rama a san da kika samu ikon namawar lokacin da kika yayi yaron ki sai ki rama ko kuma a zaki iya yi haka da tun iya yin goma to babu shakka sauran ma insha Allah za su yi domin ita wahalar ai hawa ce akwai wahalar da za ta iya kai mutum ga halaka akwai kuma wahalar da za a kai amma dai za a ji wahala to wannan wahalar da ba ta yi tsanani ba koda da akwai ta to ana iya jure mata ayi ibada din sai ki jure koda a hankali ki yi biyu ki bari ki sake yin biyu ki dan kwana biyu ki yi biyu har ki ga kin sauke ya fi a cikin ciyar a irin wannan yanayi
na'am wannan kuma yake cewa malam menene matakan neman aure a musulunci
to matakai ka ce matakai watakila kana so ka ji yaya ake neman aure a musulunci neman aure a musulunci mutum idan ya ga wacce yake so to na farko ya nemi yardar ita wacce yake so sannan da iyayenta wato yayi khidba abinda ake cewa khidba shine ka nemi auren mace ana neman auren mace wajen iyayenta ko wajen waliyanta waɗanda dai suke jibinta al'amarinta ya ganta gani da shari'a ta yadda da shi wato ba ganin da shi yake so ba a ganin da shari'a ta yadda da shi ya ga fuskarta ya ga tafukan hannayenta ta yadda in sun yi aure ba zai ci an yaudare shi ba ko ba ta da yatsu ko idan ta ɗaya ne ko harara garki ce ko wani abu ya halatta yi wannan bayan iyayensa bayan ya nemi izinin iyayenta ba daidai ba ne idan mutum ya ga wuce yana so shikenan kullum ya rika tare ta a hanya ko a wani guri can suna ta surutu suna ta zance iyayenta ba su abin da ake ciki ba a irin nan yaudara take shiga kuma a irin nan ake kasa gane mai gaskiya amma har da gaskiya yake lokacin da ya ganta ya ga ta yi masa kuma ya ga ta amince masa to sai ya yi magana da iyayenta sai zama abin an yi shi bisa ya kamata shine wanda ake kira khidba khidba ba wai shine kawai ka gama shi a hanya ka tare ta kuyi magana ba ina son ki kina an yi khidba a khidba shine neman auren mace a gurin waliyanta shi ake cewa khidba a shari'a mutum ya je ya nemi auren mace a gurin waliyanta a amince masa to an yi khidba shine aka haramta kuma wani ya je ya sa kai an haramta wani ya je ya ce shi kuma shi ma a bashi amma idan yarinya ce ta ce ba ta so ko da iyayenta an gaya musu sun yarda ita kuma ta ce ba ta so to wannan kuma akwai yiwuwar kuma ta ce ga wanda take so amma in har ta amince da shi ya amince da ita iyaye sun san maganar ana shirin sa rana to haramun ne wani ya je ya ce zai na son auren wannan wannan ita ce kira khidba shar'iyya ba yadda wasu suka dauka ba cewa idan dai har ta yi maka test kai mata test ta waya kuka amince wa juna shi kina an yi khidba shi ya ce tarakana tare da sanin iyaye tare da neman aurenta gurin iyayenta amma don wannan soyayya ta Facebook ko ta test abinan test ta sai na waya ko na email wannan ba shi ake kira khidba ba to idan mutum ya ga wannan kuma ya ganta ta yi masa yana sai a sa rana kuma mutum zai yi aure shari'a ta kwadaitar da shi ya nemi addini koda zai hada da wasu sifofi da yake bukata ta zama kikkiawa ko ta zama yar wani ci ko mai ilimi ci ko mai kaza ci, to amma dai kai ya manta da sha'anin addini ya zama shine farko. In ta samu addini to ta zama samu komai. Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairu min mushrika walau a'jabatkum, mutum ya auri baiwa mumina yafi alkhairi sama da ya auri baiwa wacce ke mushrika, koda ko wacce mushrika ta ba shi sha'awa. Saboda haka ana son ta zama mutum cikin kirki ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun bikum al-umam yawm al-qiyama, in za ku yi aure ku auri wacce take haihuwa ba bakarara ba. Wani zai ce ya za a gada tana haihuwa tunda ban ma aure ta ba, bare in sani za ta haihu ko ba za ta haihu ba. Abinda ake la'akari da shi shine ana la'akari da qaribatuha, wato danginta mata. Shin a cikin danginta mata ana samun matsalar haihuwa bangaren dan uwanta, kannanta, yayyanta, yan uwan uwarta, yan uwan mahaifinta, ana samun matsalar haihuwa ba a samun matsalar haihuwa? Shikenan, wannan shine abin da mutum zai la'akari da shi kawai. In ko a'a ai a wannan zuriya ana samun matsalar haihuwa, to zai ji tsoron kar ta zama tana cikin waɗanda za su samu matsalar haihuwa din, kuma ta zama tana son ka, kana son ta, ba tilasta ta akai ba. Shine ma'anar alwadud, kar ka auri mace wanda iyayenta suka tilasta ka aure ka. In ka haka baka taimaka wa kanka ba, kuma shari'a bata nuna maka kai haka ba. Min ayati an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Haka Ubangiji sai ya ambaci soyayya, cewa daga ayoyinsa ya sanya muku khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ya sanya halitta muku mata daga kawunanku, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kuma ya sanya soyayya da rahama da tausayi tsakaninku. Ashe kaga soyayya wani abu ne da ake bukata tsakanin ma'aurata. Da ka samu wannan soyayyar, to an samu wani abu mai muhimmanci shi ma bayan addini. Ta zama wacce take mai da'a ce, mai biyayya ce, mai ladabi, mai kunya. Ta zama wacce take ba ta da kyawawan ɗabi'u ko ba ta da ladabi, to wannan ita ma za ta iya zama matsala gare ka. To waɗannan dai abubuwa ne da miji ko mai neman aure ya kamata ya la'akari da su in zai yi aure. To sai kuma in an zo an yadda a sa ranar aure, kuma a ɗaura aure bisa sharuɗɗan da musulunci ya gindaya, a zama akwai sadaki, ko dai an yanke sadakin ko ba a yanke shi ba, amma dai ya zama a yadda akwai shi, ko an bayar na ƙadan ko ba a bayar ba, duk wannan dai ba zai tasiri wajen auren ba. Amma dai kada a yi ba sadaki, a yi sharaɗin ba sadaki, a yadda za a ba da sadaki ko an zo da shi gurin ɗaurin aure ko ba a zo da shi ba, wannan duk ba ya da tasiri. Shi yasa kawo sadaki a gurin ɗaurin aure lokacin da liman zai ɗaura baya buƙatar sai an kirga wa liman, sai an kirga masa sadaki nawa aka kawo, kamar yadda za ka ga wani lokaci ana yi sai a ce to an kirga. Da wannan baya da tasiri, don an kirga koda bai cika ba, wannan ba zai hana a yi aure ba, koda ba a zo da shi ba, ko an zo da shi bai cika ba, wannan ya rage tsakanin su can. Sai a yi auren ya so daga baya a cika, wannan ba wani abu ba ne, ko ba ta mata ce ta yafi, abin da ya rage 2000 ne ko 3 bai cika ba, to na yafi masa shi kenan ba, aure ya yi. Sannan a samu siga tsakanin waliyi da shi wanda yake wakilin ango, shi ko shi angon kansa, a samu siga ya ce ina nema ma wani, ko ni ina nema wa kaina idan shi mijin ne, ko kuma wakili ne ina nemar ma wani dan wani auren wance irwanci irwani a gurinka, ko yarka wance a gurinka in ubanta ne. Shi kuma ya ce na auren maka idan shi mijin ne ya nema, ko kuma in wakilinsa ne na auren ma wani dan wani yata ko abawa walicci na wance irwani. Shi kuma ya ce na amsa masa, ko ya ce na amsa in shi ne mijin. Haka yi wannan shi ke na aure ya ɗauri. Mutane da suka zo gurin dukkaninsu sun ga abin da ya faru, an yayata auren kenan, an yi ilan dan wannan yafi karfin magana shaida mutane an zo dan ruruwa ba magana kuma shaida shaida mutum biyu shi ake magana shaida amma in har ya zama an bazo labarin ne aka zo dan a baza shi wannan ya zama i'lan inda wasu malamai suke cewa wannan shine ma wajibin shi ake bukata ma ya zama an baza an yaya ta auren koda basu zo ba aka yi wannan siga auren yayi illa iyaka kawai a sanar da jama'a daga baya ana iya daura aure daga baya a sanar a masallaci ko a radio a ce wani wani da wani fa sun yi aure ko wani ya auri wanci kenan koda ba a tare jama'a ba auren yayi wannan shine abin da ake bukata a aure
na'am sai tambaya ta gaba wadda ta fito daga Abba yake cewa malam dan Allah ina so a yi min bayani shin mutumin da ake cewa Fir'auna ne Allah ya ajiye gawarsa shin da gaske ne shi din ne kuwa
to wannan duka makama ne wani hoto da za a nuna a ce wannan shine Fir'auna shine wanda suka yi artabu da Annabi Musa ga hotonsa nan ga gawarsa nan ana sa ta a waya ko a internet ko a je Egypt a gaggawa a ce gashi nan shine Fir'auna wannan duk bisha ci fadi ne Allah ta'ala da yake cewa wal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau zamu tserar da kai da jikinka dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka wannan aya ba tana nufin zahirin ta ba yana nufin Allah zai aje gawar Fir'auna har alkiyama ta tashi ba ba wannan ayat take nufi ba dan cewa liman khalfaka ba yana nufin duk wanda za su zo ba tashi alkiyama ka amanta Fir'auna ya biyo Annabi Musa ne alaihi salam da shi da mutanansa shi kuma shi da rundunarsa akan za su kama Annabi Musa alaihi salam su kama mutanansa saboda ya baro jama'arsa a Masar ya taho da niyyar zai je farauto Annabi Musa ya dawo da shi Allah ta'ala ya halaka shi ko ya nutsar da shi a cikin ruwa mutanansa sun dauki wasu sun yarda shi Allah ne kamar yadda ya gaya musu ana rabbukumul a'la wasu sun dauka shi abun bauta ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi ita ban san kuna da wani abun bauta ba sai ni akwai wanda suna ganin shi kamar Allah din ne kamar ubangiji ne kamar shi ke da mulkin sama da ƙasa ko kuma duk abubuwa da yake gudana a hannunsa suke to yayin da ya fita zuwa farauto Annabi Musa aka ga bai dawo ba wasu za su iya ci gaba da kudirce cewa yana nan tafi kullun a yi ta sawa mutane cewa su yi hakuri zai dawo ai Allah ne bai mutu ba yana nan ba zai mutu ba zai halaka ba to amma idan aka waye gari kowa ya ga gawar shi a bakin ruwa aka zo gashi nan ai ruwa ya halaka shi ya cinye shi ga gawarsa nan shikenan duk abin da yake gaya musu na da cewa shi Allah ne yanzu ya bayyana ƙarya ne an fahimci ba Allah bane kaga ya zama aya ga su mutanansa da ya baro a baya da ya baro su a garin Masar da suka yi da shi Allah ne kaga wannan shine ma'anar liman khalfaka amma cewa an tsare gawarsa har zuwa yanzu tana nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗar wani hadisin sa ba cewa akwai gawar Fir'auna tana nan a Masar waɗanda suka shiga suka yi fatu Misr irin su Amr ibn al-As manyan sahabbai da suka shiga garin Masar suka shigar da musulunci ba ɗaya daga cikin su wanda ya taɓa labartawa al'umma cewa shi ya je ya ga wannan gawa ko ya nuna gawar ya ce wannan ta Fir'auna ce dama Allah ya gaya mana yana nan dare ba wanda ya taɓa faɗar haka saboda haka maganar a nuna wata gawa a ce ita ce ta wannan Fir'auna shi a ci faɗi ne tashin ce ba tashin bace Allahu a'lam ba tabbas haka abinda za ka ga wasu suna ta yi ana yawo da gawa a cikin waya sai ka ce wani abin kirki ana yawo da gawa da an yi motsi ya ce ai shi a wayarsa ba akwai gawa Fir'auna kamar ma nan fari yake yana yawo da gawa Fir'auna a cikin wayarsa wannan ba wani abin alfahari ba ne saboda ayar ba a zahirinta ba ta fito ƙwarƙwaro ta nuna cewa gawa Fir'auna jikin Fir'auna zai ci gaba da shi ta ce fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka bai ce ila yawmil qiyamati ba jama'ar kalfaka ya baro mutanen sa a baya da suna ganin Allah ne, to yau gawarka nan zamu fito da ita, kowa ya gane kai ba Allah bane. Wannan shine abin da yake zahirin ayar. Wallahu a'lam.
Sai tambaya ta gaba take cewa, malam, menene matsayin dashin zuciya a musulunci?
To kiran gabar wani a samu wani malamai sun yi ta tattaunawa akan ta, ya halatta a cire gabar wani a samu wani. Wasu malaman suna ganin cewa gaba ta musulmi bai halatta a cire ta ba a samu wani, in a cire gabarsa, zuciyarsa, ko wani bangare na jikinsa a samu wani, ko da ko ya mutu. Suna ganin cewa mutum yana da wato haƙƙinsa da yake da shi, yana da rai daidai yake bayan mutuwa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, karya kashin mamaci da bayan mutuwarsa daidai yake da karya shi ba yana da rai. Saboda haka cire wata gaba ta jikinsa bayan mutuwarsa daidai yake da cire ta bayan wato lokacin yana da rai. Amma da bai halatta ka cire mutum zuciyarsa yana da rai ba, haka nan hadisi yake nuna bai halatta ka cire masa zuciya bayan mutuwarsa ba. Da haka wasu suka ce bai halatta ba idan musulmi ne, sai dai wanda ba musulmi bane wanda shi a gurinsa zai iya sayarwa, ko ƴan uwansa ma za su sayar, kuma shi musulunci daman yana hukuncin sa ne akan ƴaƴansa musulmi, banda wanda bai yarda da musuluncin ba, wannan ba ya da wannan hurumi da musulunci ba wa ƴaƴansa. Saboda haka idan su masu gawar suka ce su sun yarda su cire zuciyar wannan ɗan uwan nasu, ko shi ya ce shi in ya mutu ya da a cire zuciyarsa a sayar da sauran amfaninta, to dama wannan shi kenan, dama ba musulmi bane, sai a cire a sa ma wani. To wasu suna ganin dole sai haka, wasu kuma suna ganin idan har za a taimaka wajen ceto ran wancan, to wancan yana kan gargara zai mutu saboda rashin kyakkyawar zuciya, wancan kuma ya riga ya mutu amma zuciyarsa tana da amfani, za ta yi amfani a cikin wannan. Suna ganin ba laifi, tunda a nan an kira ne don a rayuwa ta ran, ba wai don a kawai don a yi barna ba, kamar a kama kashinsa a karya haka kawai ba dalili ba. Wasu suna ganin babu komai, za a cire a dasa masa. To magana ce dai ta ijtihadi a cikin babin, wato babi ne na ijtihadi saboda babu wani nasi, tunda abu ne da babu shi a dacen, daga baya da harkar likitanci ta kara ci gaba har aka samu wannan. To aka samu wanda zai yi musamman a waje waɗanda suke sayar da zuciyar tasu, aka dasa mutum, babu wani abu in kar ya tashi ba a cewa ka aikata haramun ka je a cire, tunda an riga an dasa shi kenan.
Na'am. Tambayar Haruna Hotoro yake cewa, malam, ina yin kasuwanci da wani kamfani, sai ake cire wani kaso daga kuɗina na riba da nake samu, wanda har sai na yi ritaya ko na mutu. To malam, menene hukuncin zakka akan waɗannan kuɗaɗe wanda a yanzu haka sun kai miliyan 10?
To duk kuɗin da bai zama wato koda an ce naka ne amma bai zo hannunka ba, to baka gama mallakarsa ba, koda an ce naka ne, baka da iko a cikin wannan kuɗi na fansho da ake tarawa. Ina ka ce zaka ɗauka ma ba za a baka ba, haka suna ne yake naka amma aikace baka da iko akan sa, ba a cewa ka fidda zakka akan irin wannan kuɗi. Daidai yake da bashin da kake bi, amma ka fidda rai saboda ka ga alamar cewa mai wanda kake bi bashin nan ba fa zai biya ka wannan kuɗin ba, kai abin ya gagara, to ba a cewa kai ta fidda masa zakka, duk da gashi dai asali naka ne, sai ranar da ya baka to lokacin sai ka fidda masa zakka. Saboda haka wannan kuɗi da ake cirewa na fansho wanda bai zo hannun mutum ba, da muka sani a harkar fansho din nan, wasu ma sai dai su Allah isa, wasu ne za su cinye musu, kamar yadda muka sani dai abubuwan da suke ta faruwa a ƙasar nan, an cinye kuɗaɗen ƴan fansho biliyoyi, kuma magana shikenan ta bi iska, ta sha ruwa. Kaga wannan a ce mutum ya yi ta fidda zakka akan wannan kuɗin, kuma ƙarshe dai an cinye su, ba alamar su ba, kuma za su zo hannunsa balle na magada, kaga irin wannan shari'a ba za ta yi irin wannan hukunci ba. Saboda haka kuɗi bai zo hannunka ba, bai zama cikakken mulkinka ba, duk da kana hasashen naka ne asali, ba za a ce ka fidda musu zakka ba, in sun zo hannun magada ko hannunka bayan ka yi ritaya an baka abinda aka baka to wannan shi zaka yi wa zakka bayan ya zo hannunka kuma bayan ya shekara hannunka.
Na'am. Wannan tambaya kuma take cewa shin mallam ya halatta a sanya wa jariri suna Islam?
Ba wani abu dan an sa masa Islam. Wato mi kauya ko saranda ana fatan cewa zai zama mai kauya ga Allah, mai saranda ga dokokin Allah, mai sadura ga umarnin Allah da manzansa, wannan babu komai. Duk da cewa dai an fi kwadaitarwa a yi sunaye waɗanda suke da tushe, suke da wani tarihi mai kyau a musulunci, kamar sunayen annabawa, kamar sunayen da za a jingina su ga Allah, Abdullahi, Abdulrahman, Abdulrahim, Abdulsamad, ire-iren waɗannan sunaye ko sunayen sahabbai su Abubakar, Umar, Uthman, Ali. Wannan duk su ne ya fi dacewa in mata ne irin su Aisha, Safiya, Zainab, Khadija, sauran sunayen da muka san cewa suna da tarihi, domin ƴaƴan da aka samu waɗannan sunaye su tashi suna kwaikwayon ɗabi'u da halayya na masu irin wannan sunaye. Ya fi ka ɗauki wata tsoron suna ko da ko kalma tana da daɗi, irin su Ihsan, irin Salam da sauransu, ka sa wa ƴaƴanka. Amma da za a sa ɗin, to ba wani abu, ba wani mahzura a ciki.
Na'am. Wannan kuma yake cewa mallam ya halatta mutum ya dinga cin abinci da ƴarsa budurwa?
Ba wani abu, don in har ka ga za ta cire shi zai cire ita, ba wani abu. La iyaka dai kawai galibi akan yi la'akari da urfi, al'ada ta mutane, idan har a inda yake al'ada ba sa haka. Misali ana ga kamar akwai reni ya ta zauna tana cin abinci tare da mahaifinta ko da, ana ga kamar akwai reni a ciki, an ga haka za a iya cewa da bai da tarbiya, ko a ce uba yana son ganin ɗansa. To har akwai irin wannan, to urfi a irin wannan ana yin la'akari da shi, saboda abinda za a bari ba wajibi bane, abinda za a bari bai wuce mubah ba, wato abinda ya halatta a shari'a. Don haka dan ka bar halal don ka kare mutuncinka da mutuncin zuriyarka, wannan abu ne mai kyau. So idan har urfi yana nuna abin yana da, wato yana zubar da mutunci, to sai a kaucewa abin. Amma idan urfin su ne, misali wasu al'adu za ka samu wasu yanzu irin wannan da kake tambaya su ƙabilu, dama shi ne ma asali aka zo abinci gaba ɗaya ake haɗuwa kowa da kowa ma a ci tare, kaga wannan ba wani abu, ba a cewa sun yi haram don kai ba al'adarka ba ce, kai kuma tunda al'adarka abin yana da ɗan nauyi, to sai ka kula da wannan al'ada ɗin tunda ba ta saba wa addini ba.
Sai tambaya ta gaba da take cewa mallam idan mutum ya ga mahaifinsa yana aikata wasu abubuwan da ba su dace ba, ya ya kamata ya yi?
To idan akwai wani babba ko abokin mahaifinsa ko kakan shi yaron, wani dai wanda shi mahaifin nasa zai ji maganarsa, to sai je same shi ya gaya masa cewa ga abinda mahaifinmu yake yi, kuma kai za ka iya masa magana, za ka kirawo shi ka ce ka samu labari kaza kaza. To wannan yana da kyau fara bin wannan matakin kafin shi ya tunkari ubansa da kansa, domin har galibi babba bai cika yadda cewa ɗansa ya fi shi hangen nesa ko ya fi shi ilimi ba, musamman ilimi na addini, musamman ilimi na tsoron Allah. To in ya biyo ta nan ya zamana ko ya zamana wancan ɗin da zai biyo ta kansa ya ƙi yadda ya ce ba zai yi ba ko ko a babu ma, to a irin nan yana iya biyowa ta hanyar mahaifiyarsa ya gaya mata cewa ga abinda mahaifinmu yake yi, kuma ke kina da dama ki gaya masa, in har za ta iya yi to shikenan sai a bi ta mahaifiyarsa, in ba za ta iya yi ba to ba laifi shi ya fuskance shi, amma cikin ladabi tare da bashi haƙƙinsa na uba. Uba ko ba musulmi bane yana da haƙƙi na uba, ubantaka akan ɗansa, to sai ya bi shi ta hanyar lalama, ta hanyar ladabi, ya gaya masa cewa abin nan da yake yi ga muninsa babu shakka in yayi dace uban zai iya sauraron sa ana samu irin wannan sosai in kuma ya ki sauraron sa yayi kamar yanda mahaifin Annabi Ibrahim ya gaya wa Annabi Ibrahim lokacin da ya masa wa'azi cikin girmamawa da bashi haƙƙin sa na ubantaka ya abati din da ta faɗa amma da ƙarshe ce la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya in baka bar waɗannan maganganu ba zan yi maka zan yi maka ruwan duwatsu zan jefe ka na ka tashi ka bani guri kan sake ganin kiyarka to kaga anan ya isar da abin da ya kamata ya isar na sakon da nasiha kuma ya kula da haƙƙin mahaifinsa ya bashi shi to sai ci gaba da yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya shirye shi kamar da Annabi Ibrahim da aka masa haka sai ce salamu alayka sa astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya ci aminci ya tabbata gare ka zan ci gaba da reba maka gafarar ubangiji na domin ubangiji na mai haba-haba ne da ni to sai ci gaba da mahaifinsa addu'a yana tashi cikin dare ya yi sallah ya roki Allah Allah ya ganar da shi in har Allah ya karba addu'a sai ya ganar da shi kenan in kuma bai ganar da shi ba ya zauna cikin batansa to shi dai ya sauke abin da yake kansa na nauyin nasiha kuma Allah ba zai kama shi da abin da mahaifinsa yake yi ba daga nan daga wannan lokaci amma kuma wannan ba zai hana kuma ya ci gaba da ba wa mahaifinsa haƙƙinsa na ubantaka ba na matsayinsa shi da ne gare shi wanda duk zai yi masa na girmamawa ya yi masa wannan shi ne abin da yake wajibi ya yi
wannan tambayar kuma ce malam dawa-dawa aka haramta a bisa sallah a shari'a
to abin a sauƙaƙe yake abin yana da sauƙi duk wanda sallarsa idan ya yi shi kaɗai sallarsa ta yi to shari'a ta yadda ya zama liman wato shari'a ta yadda ya yi wa mutane sallah su ta yi wanda sallah su take da matsala to bai halatta ya zama liman ba saboda kaga a dunkule wanda ita ce ka'ida man sahhat salatu sahhat imamatu in ka zo fasa wannan ka'ida din kana iya ka cewa liman wajibi ne na farko ya kasance wanda sallar sa take inganta yake da ilimin sallah din wato wajibi ne ya zama yana da ilimi da ya danganci sallah ana so ya kasance yana da alqur'ani ya mafi kowa karatun alqur'ani a gurin ya ummul qaum aqra'u bi kitabillah wanda yafi su karatun qur'ani ya zama limamin su idan ya kasance ba shi yafi kowa karatun qur'ani ba akwai wasu wanda sun yi tarayya da shi ko sai a duba waye yafi sanin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zama wanda ya rinjayar da shi idan aka duba aka ga cewa irin sa masu qur'ani da sunna din suna da yawa wanda ba za a ifi fito da akan wani ba to sai a duba a ga waye yafi shekaru ga wanda yana da sunna yana da qur'ani wannan kuma yana da sunna da qur'ani da shekaru sai a gabatar da shi to haka dai za a yi har a samu wanda shi ne ya fi kowanne quality da kuma lokaci don shi kansa limanci yana bukatar ya zama mutum mai lokaci ba shi da lokaci ka gama za a daɗa shi liman ba wanda ba shi da lokacin da zai zauna ya mutane sallah sai a samu wanda yake nan da lokaci sai a ba shi limanci sannan namiji yake wa maza sallah da mata gaba ɗaya yana yi wa maza yana yi wa mata amma mace ba ta yi wa maza sallah mace ba ta limanci ga maza ba tana iya yi wa 'yan uwanta mata limanci yaro yana iya zama liman yaro karami yana iya zama liman matukar dai yana da karatun qur'ani kamar yadda Amr ibn Salima ya kasance limami ne ga mutanensa saboda kasancewarsa ya fi kowa karatun qur'ani duk da cewa zamanin a lokacin shekarunsa ba su shida ba amma ya kasance shi ne yake jan mutanensa sallah fasiki wanda yake a sharari ne malami ne ko yana da ilimi amma kuma fasiki ne a kaida ya kamata kai ya zama limami in akwai wanda yake salihi, saboda limami limanci shugabanci ne, shugabanci ko ba da ne da ce a bari shi ko da shi bayan da suke a sharare bala ya lalo ahdi zalimi, bai kamata zama shine limami ba. To amma da zai zama shine liman, saboda shi ke da shugabanci, wato shi ne mai sawa mai hanawa, shugaba ne a guri, ya kwace limancin ya bawa kansa, ba yadda mutane za su yi da shi. Shikenan sai a bi shi sallah a haka, ba za a sanar yadda sallar jam'i ba saboda fasikancinsa, sai a bi shi a haka, fasikancinsa a kansa sallarsa kuma tana ga kowa da kowa. Hakanan ya kasance wani ne ya nada shi, wani mai mulki ne ko mai iko ne ya nada shi, wanda ba zai ciru ba, ko cire shi zai haifar da fitina, duk da bai halatta ya zama shi ne liman ga mutanen kirki. To amma ba zai ciru ba, kamar Hajjaj lokacin da yake wa mutane limanci a matsayinsa na gwamna, ba wanda ya sai cire shi, in ba mutum ya ce zai ja da shi sai ya rasa ransa. To da haka sai zama da sahabbai suna bin shi sallah da tabi'ai, Abdullahi dan Umar su Salim dan Abdullah, Salim dan Abdullah su Al-Hasan Al-Basri su Sa'id ibn Jubayr da sauransu, duk suna bin shi sallah duk zaluncinsa, suna cewa sallarsa tana da tamuce, in yayi mai kyau abin namu ne, in kuma yayi munana to wannan shi kadai ta shafa, wa fujuruhu alai. Amma idan ya kasance akwai yadda za a yi a cire shi, saboda daman wasu ne suka nada shi kuma suna nan suna da iko akan cire shi, to sai su cire shi sa mutumin da yake na kwarai.
Wannan tambayar kuma take cewa malam ina so a yi min bayani akan bambanci tsakanin Malik bin Anas da kuma Anas bin Malik.
Anas ibn Malik sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, Anas ibn Malik ibn Nadr sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama, wanda mahaifiyarsa Ummu Sulaim ta kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan annabi ya hijira, shi kuma a lokacin ya dan shekara bai fi shekara 10 ba, ta kawo shi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce gashi nan yayi maka hidima ya rasulullah, ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama tsawon shekara 10 yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima a gidansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a, Allah ya masa tsawon rai, ya yi masa albarka a zuriyarsa da dukiyarsa, Allah ya karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama ne ya samu tsawon rai dan kusan bai bar duniya ba sai shekara ta 93 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yi tsawon rai sosai. Shine karshen sahabin da ya mutu a Basra, shine karshen sahabi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu a Basra, kuma Allah ya karba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana da ƴaƴa zuriya masu yawa, sannan kuma shi gonarsa sau biyu take ƴaƴa a shekara, sannan kuma gonar kowa take sau ɗaya, shi zai sau biyu take yi a shekara, saboda haka Ubangiji Allah ya bashi dukkan waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, ya cewa na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon shekara 10, ban taɓa yin wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ne ta tsine ce dan me kai kaza ba, ko in bar wani abu ya ce dan me ka bari, wato daga cikin abubuwan da suka shafi aikin gida ba wai abin da ya shafi aikin addini ba, abin da ya shafi zamantakewa, a ce ɗauko wancan aje wancan bai ko wancan yi wancan bar wancan, ce annabi bai taɓa min tsawa ba akan wani abu da ban yi ba ko akan wani abu da na yi. To wannan shine Anas ibn Malik. Ko Malik ibn Anas ibn Amir al-Asbuhi, wannan shi kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamai daga cikin atba'ut tabi'in, shi ba sahabi bane ba tabi'i ne bane, yana cikin almajiran tabi'in, atba'ut tabi'in ne, wato daga cikin tabi'ai almajiran sahabbai, ya samu waɗanda suka karantar da shi cikin malamansa irin su Imam Az-Zuhri, kaga tabi'i ne ya karantar da shi, da su Abu Zainat da sauransu, haka shi malami ne shi malamai, kuma ya rayu a Madina, ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 179. Malik ya rasu hijira manzo Allah, Anas ya rasu hijira manzo Allah tare shekara 93, shi kuma wannan 179 yana daga cikin al'aimma guda hudu waɗanda ake bin mazhabobin su a duniya, wato mazhabar da ake jinginawa ana cewa mazhabar Malikiya, wato mazhaba ta al-Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra.
Na'am, to ma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya, wato 0800 5792987 0800 5792987.